الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ينزو دمك مغانا رانا الجمعة تيدي biyu ga watan Safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 7 ga watan January shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 8 daga cikin jerin karatutukan littafin Al-Mi'an Nisawiyya min al-Ahadisi an-Nabawiyya jam'u wa idad al-Sheikh Salih ibn Abdullah al-Assaf. Idan jama'a ba su manta ba, an kwana biyu ba a yi karatun nan ba saboda dogon hutu da muka dauka. A yau za mu tashi kan hadisi na 33 insha Allah ta'ala, a inda mala ya ce al-hadisu salis wal 20, hadisi na 20, hadisi na 33 ko? Na'am, al-hadisu salis wal 30, hadisi na 33. عن عائشة رضي الله عنها قالت دغا عائشة الله يقارى متى يرداء تتي استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحبين مني وأنا أتحجبين مني أتحتجبين عن مني أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت وكيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صدق أفلح ائذني له. متفق عليه. Da yake hadisan suna magana ne dangane da ainihin wato matsalolin da suka shafi mata, amma saboda albarkar karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wasu hukuncen suna tahowa tare da haka, kamar yadda wannan hadisin yake dauke da wata babban matsala a fiqh. Ita ce matsala dangane da hukuncin shan nonon wata mace, me kake komawa ka zama a wurinta. مالكي الحديث الثالث والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت حديثي نتلا تند أكو دقا عائشة الله يكارا متير داتتي استعذن علي أفلح يا أينهن مئذن يشغو ولينا فلم آذن له سيبا يمش إذني با وانا يني مئذني باش إذني زي شغو كوينة دوتا مغانا دني sai nace mishi a aka da shigo. Fa qala sai yace atahtajibina minni, kina katange kanki daga gare ni ne, mana kina boyewa daga gare ni ne, baki son in zo wurinki. Wa ana ammuki, a halin ni babbanki ne. Fa qultu, Aisha tace sai nace wa kaifa zalika, ta yaya akai ka zama babbana, wato dan uwan mahaifi gare ni, ta yaya akai. قال سيتي أرضعتك امرأة أخي، ما ترطن وانا تشاهدك بلبن أخي دنونا طن وانا، معنى نونا دعك وطن وانا جيغ وانتنشي. فقالت سيائشة تتي سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنتم بيمن زون الله صلى الله عليه وآله وسلم أقمد هكا. وقال سيتي صدق أفلح يا فدقسكيا إذني له كيمش إذني. متفق عليه بخاري دا مسلم سكر ويتوانا حديثي. على كروانا حديثي دا أينهم وانا لتا في شيني ديكي أنا مغانا ماتاني واتو ماتان سلف سنفهنشي متنشن يامتي itace tana nesa nesa da namiji, musamman namijin da yake ajnabi gare ta. In ba haka ba, wannan sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda a yadda mutane suka al'adantu musamman a kasashe irin namu. Idan aka ce ana zaune gidan haya ko ana zaune anguwa daya ko kuma wani ne wanda aiki ya hada ku a office daya, bayan yan kwanaki kadan ko lokaci kadan sai a nemi a zama kawai kamar abokan wasan juna. Anan yayi daidai da magana da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tambayi yashi as-sayyida Fatimatu Zahra, yace mata ma ahza lil mar'a, me yafi mutunci ga ya mace? Sai ta ce mishi Allah tarar rijala wala yarahar rijalu kadhalika, mutuncin ya mace shine kar ta rinka ganin maza, ita ma kuma kada maza su rinka ganinta haka. Wato kenan ita ya mace matsayin lu'ulu'u take wanda adana shi ake, duk inda lu'ulu'u yake da ta'birin Qur'ani, Qur'ani da kanshi yadda yake ambatan lu'ulu'u sai a ce maknun, adanan ne. Ki duba in kina da sarkar zinare zuwa kike ki kafa kusa kira ta yata daki sarkar zinare, samu ake a samu wani kwano, kwanan sai a mishi wata shimfida a ciki, a samu annan nade a kara dan nade abinda ya dace ga ya mace kenan. Wannan propaganda da Turawa suke ta wannan zamani akan an danna mata, dan haka mata su yi kokari su kwaci ƴancin su su fito waje, kaskanci ne da wulakanci na har abada ake neman a saka mata a ciki ba dan komi ba, domin duk lokacin da ya zama mace wadda take kowane bangare na jikinta daraja ne da shi, ya zama an yi kokarin ta bayyana shi, ba kuma ta bayyana shi ba ta je ta cudani cikin maza kamar yadda maza suke cudani da junan su ko mata suke cudani da junan su, to babu shakka ita aka wulakanta. Sai dai kai ce mata ba sa gane wannan hakikar sai ta same su. Wata baturiyar Ingila ta yi rubutu a inda take jan hankalin matan duniya cewa wannan irin rudi ba mu gane cewa rudin mu ake ba sai bayan da muka dilmiya a cikin wannan cudani na maza da mata, sai mu gane cewa kadai ashe maza suna amfani da mu ne kawai dan su cimma bukatar su, ba dan mu daga karshe zama muna da wata fa'ida ba. Ki duba tun sanda kika tashi ake talla da wata budurwa kyakkyawa sambaleliya ana tallan sabulin Joy, ana cewa Joy Girl. Wannan Joy Girl da ake tallan sabulin Joy da ita 1970s da sabulin ya fito mana nan kasar, ba wannan budurwar bace ake akai tallan da ita a 80s, a 90s ba ita bace, farkon 2000 din nan ba ita bace, ma'ana duk bayan shekara kaza in aka tayi za a yi tallan sabulin, sai a dubi yanzu wacce ce kyakkyawa, wacce ce take sheki, wacce ce yanzu kaza, sai a amfani da ita. Bayan shekara 10 aka kara su akan waɗannan shekarun nata, sai a ga she has no more relevance, ba ta da dacewa da cancanta dan in aka yi tallan da ita ma sabulin darajar shi ta mutu, dan ita ana ganin kawai an gama cin moriyar ganga an yadda kwauran. A ƙarƙashin haka anan ku duba fa jama'a sahabbai a yadda ainihin wato suke jin su da gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ji suke kamar gidan su, kuma shi wannan kunga yana da dalili ma na ganin cewa wannan matar ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da take karama ta sha nonon matar kanina, shan nonon matar kanina ya mai da ita ta zama matsayin ya a gare ni, dan tawaye gari ta zama matsayin ya ga kanina, to tunda ta zama ya ga kanina ni kuma wani shi ta zama ya gare ni kenan. Ku dubi wannan jonin, amma shari'ar musulunci fa duk da haka ta zartar da hukuncin, amma Aisha bata san haka ba dan ta sha nonon tana karama ne. Wannan yana daga abin da muke gaya wa da yawa daga malamai da daliban ilimi a Najeriya, musamman waɗanda suke ganin wai waye wakai ce. Na je na ga irin wannan mu'amala tsakani da Allah a wasu garuruka, kuma na yi wa malaman inkarin irin waɗannan abubuwa, kawai sai abin da suke ɗauka mu wasu irin mutane ne masu ra'ayin ƴan mazanjiya. Wallahi gaskiya ne, madalla tunda ba cewa akai masu mugun ra'ayi ba, dama ra'ayinmu na ƴan mazan jiya ne su ne salafus salih, ma'ana malami ne da matan shi da ƴaƴan shi da ɗaliban shi kawai cuɗani suke kamar sun fito uwa ɗaya uba ɗaya. Bari in gaya muku a irin yadda shedan yake da bala'i na haddasa ruguntsumi tsakanin ƴa mace da ɗa namiji har uwa ɗaya uba ɗaya ku rinka nisanta su, matukar sun kai lokaci na murahaka, domin sinnul murahaka wato lokaci na teenagency, lokacin ya kai shekara 15-16, ta kai shekara 15-16 a duniya babu lokacin da shedani ya fi wasa da dan adam fiye da wannan lokacin. Dan haka Imam Ahmad ya ce wanda duk Allah yake nufin shi da alheri sai hada shi da malamin sunna lokacin da ya taso, shine lokacin da ya kai shekara 15-16. To in Allah ya so ka da alheri sai danka ka hannun wani malamin sunna, shikenan ka shiri. Amma kun ga mutumin da ya wuce waɗannan shekarun a cikin babala, to Allah ya kiyaye da wahala an ba a yi tsohon banza ba. Shine duk yaron da yake dan shekara 15-16-17 ya zama ba abin da ya tasa a gaba sai rayuwa, to wannan irin rayuwar ita ce kadai yake gamsuwa da ita har abada. Addini ba shi da dadi gare shi. Anan ne sai ku tuna hadisin sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, mutane bakwai da Allah zai saka su a cikin inuwa a ranar da babu wata inuwa sai tashi daga ciki, sai yace wa shabbun nasha'a fi ibadatillah, da saurayin da ya tashi a cikin bauta Allah. Waɗannan sahabban da kuke ji ana cewa an Mu'az ibn Jabal, karki dauka Mu'az ibn Jabal din nan wai irina ne ya fara furfura, fara yara ne matasa. Mu'az dan Jabal hayyara su bai wuce shekara 32 ba, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mu'az dan Jabal shine shugaban malamai a ranar alkiyama. So ashe abin da zaku dauka wanda kuke jin shi ya zama hanshakin malami cikin sahabbai dan shekara 32 sai ki tunanin tun yaushe ya fara malanta. Saboda haka ƴan shekara 15-16-17-18 din nan waɗannan yaran su yafi kamata a sa ido a kansu. To kuma irin waɗannan yaran yau a ƙasar Hausa su ne yaran da aka fi baiwa ƴancin suna shiga gidajen matan aure kawai, babu wani ba wani damuwa a kai, kawai suna shiga su fita. To wallahi idan kina daga cikin waɗanda irin wannan al'ada kika samu kanki a ciki, to ke ki kokarin tsama kanki, shine ma'ana gidanku in ya zama gida ne na ƴan al'ada, yara waɗanda ake hana shiga su ne waɗanda suka kai shekara 30-40 wai sai a ce waɗannan ne za a hana shiga, waɗannan ba yara bane, waɗannan magidanta ne. Amma a'a, yara suna kaiwa shekara 15 to shikenan sai a ce sun daina shiga gida, duk wanda zai shigo ya zo ya sallama, idan uwar shi tana ciki ta fito su zo su zauna su tattauna. Dan Fudiyo ya rubuta wani littafi, wallahi al'azimi da za mu zo mu karanta abin da ke cikin littafin nan, ina tabbatar muku da cewa cikin limaman garin duk da ake bi sallah ko, to sai an ware kashi 99 din su a ce ba za a bi su sallah ba. Domin a ciki Dan Fudiyo yana cewa wanda duk yake da ɗa dan shekara 15 ko 14 ko 16 irin waɗannan shekarun, yace in ya bar shi yana shiga cikin gidan shi cikin mata, to ba a bin shi sallah, ba a karban shaidar shi, ba a kaza, ba a kaza, ba a kaza, ba a kaza. Littafi ne Dan Fudiyo ya rubuta shi. Waɗannan abubuwan wallahu alam gargadi ne, tsawa ce malamai suke, amma ina son ku gane. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce iyyakum wadukhul 'alan nisa, ina gargadin ku ku daina shiga wuraren mata. To wannan ba gwaninta bace. Sannan na biyu, daga cikin mata waɗanda suka samu kansu a halin larura ce ko ba larura ba, zaki je asibiti, zaki je makaranta, a'a kece da kanki kike aiki a asibitin ko aiki a makarantar, wallahi sai kin yi taka tsantsan. In ba haka ba, duk wani abu kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, sai ki ga duk wani shammur da kike wa mazan wurin kin dawo kin saki jiki da su, duk wani ɗaurewa da duk wani abin nan sai ki ga an dawo an saje ana wasa da dariya. to daga nan kuma shikenan shedan ya samu hanyar shigowa. Saboda haka wallahi ku yi takatsantsan, tunda kuna ganin gashi mutum ne sahabi ne yazo yace zai shigo, Aisha san ta ji bashi izini. Ko kun fahimta jama'a? Wannan daga baya fa ya bayyana yana da dangantaka da ita. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to tayi mishi izini. A lokacin da as-sayyida Aisha za ta yi wannan izini, wannan mutumin yana da irin wannan alfarma a wurin Zainab? Ba shi da ita. Yana da irin wannan alfarma a wurin Hafsa? Ba shi da ita. Ashe idan ga ɗakin Aisha nan, ga ɗakin Zainab nan, ga ɗakin Hafsa nan, idan ya tashi shigowa cikin gidan, wannan Hafsa da wannan Zainab suna zaune, me ya kamata su tashi su shiga ɗaki? Sai tafiya zai shiga inda wadda take da alfarma. Jama'a wallahi tsayawa akan ra'ayin da Allah ya gina mu akai shine kawai zai kai mu aljanna. Ya kamata ku gane wannan, dan sai su ce wannan fundamentalism versus fanatism, wannan tsaurin ra'ayi ne. Ai duk wanda bai da tsaurin ra'ayi akan abu to yana nuna bai yadda da shi bane. Duk wani malamin arithmetic a duniya su same shi ki ce 1 plus 1 sai ki ce mishi 3. Ba zai yadda ba, yana da tsaurin ra'ayi akan 1 plus 1 sai a ce 2. Duk yadda za a kada da shi yana da mugun ra'ayi akan haka. Ba zai sassauci ba. To abu ne ka karanta ka gani. Da nassin Al-Qur'ani ko da nassin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ma kuma sai ka da kai sassauci akai. Saboda haka kun ga kanin miji a musulunci babu wani abu mai kama da kanin miji. Babu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tsawa yace ku daina shiga wurin matan mutane. Sai aka ce a ra'aital ham ya rasulullah, kanin miji nafa, kowan miji nafa. Sai manzon Allah yake alhamu almaut, kanin miji mutuwa kenan. Saboda haka babu wasan kanin miji a musulunci, babu shi sam, babu. Al'adu ne na maguzanci kuma dole ne a basu. To sa'an nan sai sauran dangogin kula da mutuncinku. Kowace mace ta dubi lokacin da kika samu kanki kin shiga wani shago zaki sayayya, wani muryarki kawai zai ji, kina cikin niqabi, muryarki kawai zai ji, muryar ta kwantar mai da hankali ta yi mishi dadi. Kina kawo kudin zaki bayar sai ce a hajiya je ki kawai, je ki kawai sai biya kudin. Jama'a ba abinda ba ma gani a duniyar nan yanzu, sai biya kudin. Kin dibi kaya kin tafi, kina ganin kin ci bulus, amma kar ki manta nan ne wurin sayayyaki. Sai dauki katin shi sai ba mai shagon yace don Allah amma ta nan ta da wata ranka ka bata. Shikenan kawai. Ke da kanki wata ran kina zauna a daki sai tunanin ki ya fado miki, bari dai ki gwada lambar nan. Daga haka ake farawa. Shedan ne. Dan haka gwan maka zama mai taka tsantsan da tsaurin ra'ayi akan shedan. In ba haka ba, duk yadda kai sassauci, wallahi tallahi sai ya rugurguza maka addininka. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. So da haka kun dai ji wannan hadisi. Al-hadithu rabi' wa thalathun, hadisi na 34. An Urwata ibn Zubair, daga Urwata ibn Zubair. Kuskuren inji ya faru a nan, yace an Urwata ibn Zubair. Ba Urwatu zai zama ba, Urwata zai zama. Sannan wannan ba ibnu zai zama ba, ibni zai zama. An Urwata ibn Zubair, daga Urwata dan Zubair radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda. Qala yace anna imra'atan saraqat fi ghazwati al-fath fa utiya biha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama thumma amara biha fa quti'at yaduha. Qalat Aisha فحسنت توبتها وتزوجت
وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أروة دن زبير الله يقارى مشير دا يتي قال يتي أن امرأة سرقت في غزوة الفتح أياكن فتح مكة ياجن دا أكت مكة دا ياجي أسلن أنكراش ياجيني سبو دا أنتف دنير ياجيني amma da aka je ba a buga yakin ba domin gudu suka yi suka ji tsoro kowa ya shiga daki matar shi ta boye shi ko ya samu wata mafaka ko wani ya gudu cikin ka aba haka ne suka fake dan haka sai zama an tafi da niyyar yaki ne dan haka so da dama sai a ce yakin Makka amma yaki a aikace ba a yakin ba dama Hassanu ibn Sabit ya hasashi abin da zai faru yace adimna khailana illam tarauha tusiru naq'u maw'iduha alkida'u yubarina alasinnatu mus'idatin ala aktafiha alaslu alzima'u tudhallu jiyaduna mutamattiratin tulattimuhunna bilkhumurin nisa'u fa imma tu'ridu anna atamarna wa kana alfatu wa inkashafa alghita'u wato baki musu yace in Allah so zamu zo mu yaki garin ku kuma muka zo duk maza za su gudu mata za su fito suna dukan mu da hijabi da gele da dan kwali yace aikin banza dan mace ta dake ka da hijabi mai za kai yace kai ku kau sakar karu mu je mai umara kawai shikenan gari wanka shafal gita'u daga yau bakin ciki ya kare an yi fatuhu maka shikenan exactly yadda ya fadi din haka Allah ya tabbatar da abu haka shigo za a yaki duk maza sai suka gudu mata sai mace ta lannade gele tana kwada maka kai sahabi me zakai dai da kai da Allah kawai mu je mu umara kawai gari ya zama namu ku kuje ku dora girki Allah ya kiyaye shikenan yo maza ina maza su fito su yaki maza sun gudu mata sun fito da kallabi da gele da dan kwali ba amfani dan haka kawai shine yake cewa fa in ma tu'ridu anna atamarna ko dai ku ba mu wuri mu umara wa kana alfatuhu shikenan an ci gari wanka shafal gita'u duk wani bakin ciki da wani hijabi tsakanin mu da ku abu ya kare kuma to hakan abin ya faru Hassanu ibn Sabit kenan to jama'a kunji saboda haka yace wata mace ce ta yi sata a lokacin da aka yi fatuhu Makka fa utiya biha anan ma rasulullahi zai zaba fa utiya biha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka zo wa da manzon Allah ita summa amara biha sai manzo Allah ya bada umarni fa quti'at yaduha sai aka yanke hannunta ya tabbata ta yi sata sai me sai yanke hannu ko kun fahimta jama'a dan kawai ya tabbata kun ga bambancin shari'ar musulunci da duk wata doka kenan ita shari'ar musulunci jama'a ba yadda wai aka rinka yi mata ba a zamfara da wasu jihohi wai a zauna a rubuta constitution shi kanshi wannan kafirci ne ba wani rubutun constitution da za a yi ko ai je rayu in kai laifi ana da abin duk abin da za a hukunta akwai a Qur'ani akwai a hadisi ba a buƙatar sai an yi taqninu shari'a wai ma'anar taqnin din wai a zauna a ce doka ta daya shikenan sai a ce hukuncin yanke hannu sai a ce sacin layi na daya a wanda yayi sata idan satar ta kai kaza to za a yanke mishi hannu in ko ba ta kai ba to za a yi kaza wannan babu a musulunci
babu
waɗanda suke yin haka su ne shari'o'i ne na ƙarfi waɗanda dama ƴan giya ne da mashaya taba suka zauna suka tsara su sanda ake tsara dokar ma wani attatil yake a buge yake dan haka in ya tashi aka ce kai barlamani kai dan majalisa me kuka zartar zai ce ai shi bacci ma yake tunda su to waɗannan ƴan giya su ne duk abin da suke faɗe dole ai marmaza a rubuta saboda in ba ai marmaza an rubuta ba an ce to an tashi a haka sun ce an tashi a haka ne haka tashi wani ma musun abin zai yi amma ya ce a ga inda ka sa hannu amma mu musulmi ba mu buƙatar haka duk duniya kuma mu kadai ne muke da wannan dan mu kadai ne muke da Qur'ani wanda har abada yana nan a yadda yake sai ran da Allah ya ga dama sai ya dauke abin shi duniya ta gama lalacewa kenan sai a waye gari duk inda Qur'ani yake a rubuce sai takaddar ta zama farakar haka manzo Allah yace za a waye gari wata rana al-Qur'ani dare daya
sai Allah ya dauke shi daga duniya sai takardun su zama kamar riga ko taguwa mai zane ta kodi, sai zama ba komai a ciki. To duniya ta gama lalacewa kenan tat, to a lokacin babu fa'ida Qur'ani ya zauna. Amma yanzu ga Qur'ani ga hadisi kai sata kawai sai ya ce alramma mai Allah yake sai ya ce wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Akaramaka Allah malamin fiqh ko malamin hadisi mai annabi yace a annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza shikenan kawai, yace to aje azartar shikenan ba wani bata lokaci. Dan haka idan da shari'ar musulunci za a yi ta gaskiya jama'a, alƙalan bacci za su fita su tai, waye zai kawo shari'ar? Na ɗaya dai sai an zalunce ka, shi wanda zai zaluncin ba zai ba, dan ya san ma yayi zaluncin an je asirin shi ne zai tuno, ba zai ba. Kai ko haka sidda za ka ɗauki ƙara ka kai ne saboda cika lokaci ba za ka yi ba. Don haka alƙalan sai su zauna. Zamanin sai da Umar aka fara samun irin haka, sai alƙalai su ta bacci har aka fara tado da matsalar, to dan me ake biyan su? Aka ce ai dama lokacin su aka siya, saboda haka yaje ya zauna. In mai ƙara ya zo oho, in bai zo ba fa shikenan. Idan jama'a lafiyar su ƙalau ba haka likita zai zauna a asibiti ba? To amma cututtuka sun cika gari, dole ai ta layi a asibiti. Ina fata an gane. Saboda haka wannan mata ta yi sata nan take aka kai ta wurin annabi, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka yanke hannunta. Qalat Aisha, Aisha sai ta ce fa hasunat taubatuha, sai ta kyautata tubanta. Ta yi sata an yanke mata hannu, sai ta tuba ta koma ga Allah, tare da cewa duk wanda ya laifi a nan duniya aka yi mishi hukunci, to hukunci ya kare ba za a yi mishi a lahira ba. Amma dai ta tuba kuma ta kyautata tubanta. Wata zawwajat, ta yi aure. Wa kanat ta'ti ba'da zalika, to daga baya ta kan zo gurina da wasu ƴan buƙatu nata. Fa arfa'u hajataha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, sai in miƙa buƙatar ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan hadisi yana nuna yadda ake yanke hannun namiji haka ake yanke hannun mace in ce sata. Wannan hadisi yana nuna irin yadda mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama in sun yi laifi sukan koma su tuba zuwa ga Allah. Mun samu shawahid akan haka. Wata mata bajuhaniya ta yi cikin shege ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta ce wannan ciki ba shi da uba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsarkake ta, aka ce to shikenan aje in ta haihu. Ta haihu ta zo da ɗa ɗan labubu. Annabi ya gan an kashe ta, yanzu wannan ɗa zai galabaita ko ya mutu. Aka bata sai da ta kai yaro ya fara cin abinci, aka zo aka miƙa yaro gurasa ya fara ci. Annabi ya ce a karɓe ta, aka karɓe yaro, aka je aka ɗaɗɗaure tufafinta jikinta, shikenan aka je aka jefe ta ta rasu. Shikenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi zai mata sallah. Umar ya ce tusalli alaiha wa qad zanat, ta yi zina za ka yi mata sallah ba? Allah ya ce ta tuba, tuban da yake da za a raba mutanen Madina da duk sun shiga aljanna, balle ita kadai tana da wannan matsayi. Saboda haka duk wanda ya wani laifi jama'a kada ya fitar da rai daga rahama Allah. Yawa, babu wani laifi da ya kai shirka a duniya. Shirka in kai ka tuba Allah na yafe maka. Kun ga gashi ta tuba, sannan ku ji wani abin sha'awa da ta tuba har ta samu wanda zai aure ta. Domin at-ta'ibu min az-zambi kamar la zamba lahu, wanda da ya laifi ya tuba, da shi da wanda bai da laifi bai taba laifi ba duk ɗaya ne. In a zama ne na al'adu irin wannan yanzu sai tsofaffi su taru su tace kai barauniyar zaka aura? Ai ta tuba, tunda ta tuba yanzu gashi Aisha mai take wa hasunat taubatuha, ta kyautata tubanta, tubanta yayi kyau tunda ta tuba shikenan. Haka al'amarin yake jama'a. Wanda ta yi karuwanci ta zo ta tuba za ta aure, me ya wajaba? Sai aure ta, shine abin da yake daidai. Amma a ce kai karuwa zaka aura, a ba karuwa bace, don wata ta yi karuwanci irin haka shi ma yayi zaman karuwanci da ita, wato sun yi zaman daduro, sai suka tuba za su yi aure. Sai jama'a aka fara jawo aya, ustazai kenan masu imani da sisters, ai dama Allah ya ce wazani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan, ai ko gashi nan mun gani. Sai Ibn Abbas ya ce a ba ma'ana ayi kenan ba, yace ai waɗannan sun tuba, yace kai su je su yi aure in ma akwai laifi ya dawo kaina. Saboda ya tabbatar babu, don duk wanda ya abu in ya tuba to ana daukan shi a matsayin wanda bai taba yi bane. Wannan shine Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To bayan wannan sayyida mai Imam al-Bukhari yake cewa rawahu
safi ke cewa rawahul bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi al hadithul khamis was salasuna hadisi na 35 an aisha radhiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda aisha take cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fadin Allah da Allah madaukakin sarki yace idan wata mace khafat min ba'liha nushuzan taji tsoran nushuz yaji mijinta ya mata yaji ya kwashe inashi inashi ya bar gidan ko ya kwashe inashi inashi ya bar garin aw i'radan ko kuma yana nan a gidan amma ya dauke mata kai duk matar da ta ga mijinta zai mata haka asalin nushuz jama'a fushi wanda zai kai ka dauke jikinka ba a san ina kake ba haka mace a ce nashazat tayi fushi tayi yaji to namiji ma yana yin yaji domin a sayyida Fatima sun taba samun sabani da ita da sayyidina Ali me ya faru sai sayyidina Ali ya mata yaji ya tafi masallaci ya zaman shi annabi ya zo ya gaishe su sai ya samu tana ta fushi ina dan babban naki ina mijin naki ya akai kaza kaza sai tace ai dan wani abu ya hada mu bai shine kuma ya fushi ya tafi nace to shikenan ya je din aka aika aka je sai aka same shi a masallaci ma'ana namiji yakan dauke kafar shi daga dakin matar shi ko daga gidan matar shi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taba wa matan shi haka shi ma ya koma can wata mashraba wani daki nashi can ya je zaman shi to dukkanin matar da ta ji tsoron mijinta zai mata irin haka saboda me ko dai na daya saboda ta tsufa ko ba dan ta tsufa ba saboda dokin yayo wata amarya me ya taimake mu mu fahimci haka saboda asalin dalilin saukar ayar kamar yadda zamu zo miji mun fadi a baya lokacin da Sauda matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi ya auro Fatima Aisha sai ta fara fahimtar to fa ya fara dauke kanshi daga gare ta sai ta ce to a nemi yadda za a daidaita na yi cikakken bayani a can baya cewa wannan na daga cikin al'adar magabata wato ba wai duk abin da ya faru sai a ce a yi saki ba wato wannan jini na Bahaushe ban san me ke cikin shi ba ina da wani aboki bai rabe ne mutumin Oshun yanzu yana zaune a Kaduna wata ran yace mini zai auri Bahaushe ya nace mishi to ka shirye saki a Lagos muka yi wannan magana ta fi shekara 10 ni na manta na fada mishi cikin azumin nan kuwa sai yazo yazo hannan nan muka sha ruwa da shi ne muna wasa yace ka tuna zan auri Bahaushe ya kace mini na shirye saki nace mishi wallahi na manta yace ashi ko yana ta bada labari har ko a wurin lectoci yake da sauransu gaskiya ne
ku zo ko tuna mu ku ga akan maki ko akan kafuza ko za ka kai ara amma fa ita ta je ne a sake ta kawai ita kawai ta zo ne a sake ta da yake nan sannan shi kuma namijin tintibe idan yayi da butarta wannan sai zama dalilin ya sake ta to shi yasa Allah ya kyauta nake ganin wannan wata musiba ce a cikin jinin mu ne Hausawa arewa ko boya ma'ana duk yadda matsala ta faru kawai shi so yake yayi saki ita ma so take a saje ta kuma waye zai ci riba shedan kawai shedan ne zai ci riba ita ba za ta ci riba ba shi ma ba zai ci riba ba to ashe me ya kamata yanzu jama'a littafi kowa ya san littafi bai san ruwa yanzu littafi ne nan a hannuna yanzu wannan littafi ruwa na zuba jikin shi kawai sai in ce shikenan aje a jefar da shi koko wannan mataki zan yi tunani sai ni tunanin ya za a sanya shi ya bushe a ci gaba da amfani da shi ashe duk matsalar ta faru tsakaninki da mutum yi tunanin wacce hanya za a bi a sulhunta ba wai saki ba wannan abin yana daga babban aikin da ke kan masu da'awa a arewacin Najeriya ta arewa mafi musamman waɗanda ke wa'azi da Hausa lallai sai an sake wa ƴaƴa mazansu da matansu tunani akan irin wannan domin matsalar ki duba ki ga daga shekara 40 zuwa yanzu
saki raguwa yayi ko karuwa yayi, karuwa yayi ba raguwa yayi ba, amma kije cikin kasar Yarawa ki gani, kije kasar Inyamurai ki gani, kije kasar Nufawa ki gani, amma shi dai Bahaushe da abu ya faru kawai sai ce ai saki. Dan haka ku dubi tarin Zawarawa dake cikin mu tsakani da Allah, wannan aibi ne, wallahi tallahi aibi ne. Na'am, kaddara ce ta Allah ta hau kan shi, matar ta mutu ko mijinta ya rasu, amma a nan fa ana maganar abu ne da ya faru kawai sai a ce bari a sake ta, abu ne da ya faru sai ta ce to a sake ta mana, wato kawai mu kullum mafita game da matsalolin aure kawai shine saki. Shi kuma saki jama'a yana zama kamar yadda Larawa ke cewa ne akhirud dawa alkai, lalas shine magani na ƙarshen aka zo magungunan cuta, wato a samu ƙarfe dan makodi a sashi a wuta yayi ja a dodana maka, to wannan maganin shine na ƙarshe, sai an shafa kaza, an yi allura, an yi kaza, dibbe ba sai a ce to ayi wannan, to amma da zaran kurji ya fito sai a ce a dauko a soka wuka, to matsala za ta faru. Dan haka wallahi ku yi tunani, aya ce Allah su kutun da guda ya saukar, shawara yake ba mata, ba doka ce ta cewa dole ba, amma cewa yake idan wata mace ta ji tsoron mijinta zai mata yaji ko zai dauke mata kai, bambanci tsakanin yaji da daukewar kai shine yaji ya bar gidan, daukewar kai yana gidan amma ba ruwan shi da ita. Qalat as-sayyida Aisha tace huwa ar-rajulu yara min imra'atihi ma la yu'jibuhu kibran aw ghayruhu, shine mutumin da zai ga wani abu da baya burge shi a cikin matar shi, tsufa ko makamantan haka. Don kun san shi namiji sai shekara 50 60 sai a samu mace ya shekara 15 16 17 18 20 sai zamani da ita, a halin kuma yayi zamani da sa'ar uwarta ko sama da haka. To ma'anar wannan magana shine yanzu ku dauka auren saurayi da budurwa, ita tana shekara 13 shi yana shekara 18, baya girme ta da shekara 5 ba, to idan kika zo kika kai ya kai lokacin da kai shekara 50 sai ki duba ita kuma shekara nawa, tana 45, ku kunga a lokacin ba, ku duba, ina son ku nasu da kyau, kunga san da yake shekara 18 tana yin shekara 13 sun yi daidai da juna ko, to san da yake shekara 50 ita tana shekara 45, in suka wuce aka ce alaga ta mala ai na ganka kai da uwar gida da sai ce wallahi ya ta ce ta zo da kauye ne, cewa zai yi shike, amma ba kun ga ya girbe ta ba, amma 45 din nan da ta kai shekaru za su bayyana a kanta, sai ya fara mata kallon ita tsohuwa ce, ina son ku gane. Amma fa ki dubi sanda akai auren shekarar ta 13 shi shekarar shi 18 a lokacin yarinyar nan yake ce mata, amma a yanzu sai ga ta tsufa, shi yasa as-sayyida Aisha, dan ku gane Aisha malamar tafsiri ce, fassara ayat take me tace, tace huwa ar-rajulu yara min imra'atihi ma la yu'jibuhu kibran, shine namiji ya ga abinda baya burge shi a jikin matar shi saboda tsufa da tai, ya ga fata duk ta tauye kai yayi fari put au ghayruhu ko kuma wani abu, fa yuridu firaqaha sai ya nufi rabuwa da ita. Yanzu wannan yana nuna kuma in ba a ce halin maza bane ala fitra, za a yi cewa galibin maza da ya ga cewa ta taho ta tsofe shi kuma sai ga to gaskiya bari ya rabu da ita, ko kun fahimci wannan da kyau, to me yake faruwa, fataqulu sai ta ce da shi amsikni ka rike ni, waqsim li ma shi'ita ka bani kwanaki gwargwadon yadda ka so, in ya so a wata ka bani kwana daya amaryarka ka ba ta sauran kwanaki, ko ka bani kwana biyu amaryarka ka je kai yadda ka so sauran kwanaki, amma dai ni kawai yi min yadda ka so. Qalat
sai Aisha tace fala ba asa idza tarabaya babu laifi in suka yarjejeniya ta yarda eh abinda yasa aka ce fala ba asa idza tarabaya idan suka yarjejeniya dan kada daga baya tazo tana nita tazo tana cewa ai nan ni da yake an gaba da amfani ma kwana daya aka bani yo me za a dadi kwana daya man an ga dama ka a abu ne wanda za a yarjejeniya tun farko don haƙƙinta ne da ta rasa gaba daya wamma ta samu wani abin daga ciki sannan bari ku ci ɗabi'ar namiji da mace tana shan bamban shi yasa akwai aiki a kanku na karatu da bincike akan mas'aloli waɗannan tafai da muka tara jama'a ba kayan ado bane kaya ne na bahasi anan akwai littattafai da malamai suka rubuta shekara 700-800 da ta wuce ana bayyana irin yadda al'adu da ɗabi'un ɗan adam suke namiji yana manyanta sha'awa na ƙaruwa gare shi mace tana manyanta raguwa tana declining tana sauka tana raguwa kun ga a daidai lokacin da suka kai shekara 50 shi a lokacin da zai iya auro budurwa ita kuma a wannan lokacin sha'awa ta fara raguwa a cikinta a wannan lokacin shi in yana da ƴaƴa damuwar shi ba ta kai ƴaƴan damuwar tana kan shi a wannan lokaci ita tana da ƴaƴa damuwar ta tana kan ƴaƴan ina son ku auna haka da kyau to duk mutumin da yake da wani abu da yake shagaltar da shi to bai cika damuwa da asalin damuwa ta dan adam ba dan haka za ku ga wannan ɗan shekara 40 kafin ta ci abinci sai ta tabbatar ƴaƴanta sun ci kafin ta yi wanka sai ta tabbatar ƴaƴan sun yi shi kuwa zai wanka ya zo ya kafa kujerar shi a kofar gida da la'asar ba abin da ya shafe shi jira yake a kawo sadaka budurwa ma a bashi baya ta kan kowa ta kan shi yake ita kuwa ta kan ƴaƴan take dan haka ku duba kun ga ashe ƙarfin sha'awar shi na ƙaruwa ita kuma ƙarfin sha'awar ta tana raguwa a wannan lokacin da ya manyanta abinda samari ke yi za ku ga shi yake sha'awar yi amma ita kuwa akwai abubuwan da ta kanta ko an ce mata ta yi ba za ta yi ba da za a zo a same ta shekara ta 45 in dai ba irin matan nan na kudu ba ƴan gayu dattijuwa shekara 45 a ce ta zo za a ɗaura mata irin gwaggwaron nan da zai tanki guda a baya za a je biki za ta yadda za ta yadda ba shekara 45 sai ta ce a'a in ta samu ta ci kwaikwaya sai ta soke kawai ya yi mata ina fatan an gane amma kun ga shi a wannan lokacin so yake a dinka mai kaya masu kyau ya yi gayu ya samu takalmin shi eh James Brown mai tsiri ya sa yana gayu ina fata an gane wato duk abin da ya sa ne muku wannan bayanin ku na tsukuci domin kun ga waɗannan abubuwan da muke tattaunawa yanzu ta iya yiwuwa kina daga cikin waɗanda Allah zai jarabce ki da su to Allah ya jarabci wata mace ne a farkon musulunci sai ta zama darasi ga ƴan baya ita ce Sauda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta dama ba yarinya bace suna zaune zaman lafiya ba tsangwama ba nukura ba wani abu sai ya auro Aisha ita da kanta ce ta lura ya fara karkata zuwa ga yarinyan nan ita kuma ya fara ɗauke mata kai madadin ta shaɗa mara ta ce yau za a yi bala'i a gidan nan sai da jira shi da ya dawo shi ne sai ta ce kaza kaza ita da kanta ta zaɓa a wata ka zo kai min kwana guda ka je kai zaman ka ɗakin wannan yarinya ita kin yadda ta ce na yadda shi ma ya ce yadda kun ga tarabaya sun yadda shi kenan don haka nan mun tsaya mun fitar da ƙididdigar a baya har yadda daga baya annabi ya zo ya auro sauran mata ita Sauda kwana ɗaya ake mata Aisha kuma duk ran da kwanan Sauda ya zo sai a bata sauran mata kuma kowace a bata nata menene nake so in kai anan a yau tarihi ya faru ya wuce amma yanzu kina da yakinin cewa Saudatu tana aljanna.
To amma menene ya kaita ga aljanna? Hakuri. Dama Allah ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim. Babu masu kaiwa ga aljanna sai masu hakuri. Sai masu rabo. To raban ne in ya rantse sai Allah ya kimsa miki wannan hakurin. Idan kika kasa hakurin sai kici a sake ki. Can ma da zaki tafi gaba ya rage ko ki zauna haka babu miki ko kuma ki je ki zauna a wani wurin da ba zaki kai daraja inda kika baro ba. So da haka wallahi bari ku ji. Dole ne mata musamman namu na arewa su yayyafa wa zuciyar su ruwa. In kina tunanin maza ne bar mu in mun je wurin mazan mun san yadda za mu yi musu wa'azi, amma fa wallahi ke ce da daukan juzu'i mafi girma na hakuri. Domin bari ki ji a lokacin da za a sake ki tsallake waɗannan ya'yan ki da ko ke ce aka bari da tunanin ya'yan shi da yake tare da ya'yan a gidan ma baya tunanin su ke ko da suke can gaba ke ce aka bari da tunanin su a nan baya. Mun ji hadisin Ummu Salama. Hadisin Ummu Salama lokacin da mai gidanta ya rasu aure ake zo za a aure ta, kuma waye zai aure ta? Annabi. Amma me tace? Tace tana da ƴaƴa su take ji. Tana da Zainab, tana da Umar, sannan tana da Salama. Salama ita ke shan nono a lokacin, shine ake ce mata Ummu Salama. To me ya faru? A Zainab take shan nono, afwan, Salama da Umar, sannan Zainab ce take shan nono. Me ya faru? Ita ba a gaya wa manzon Allah tana da ƴaƴa, ma'ana yanzu saboda tunanin ƴaƴanta tana tunanin menene mustaqbal, menene makomar inda za ta tafi ta aure, ya za ta tafi ta bar ƴaƴan. Ɗaya kenan. Na biyu, Jabir da mahaifin shi ya rasu, uban shi ya bar mishi ƴaƴa guda tara ya kula da su. Da ya tashi aure sai ya auri bazawara. Me ya allala da wannan? Dalili ya kawo cewa ya auri bazawara ne saboda ta iya taimakon shi wajen kula da waɗannan ƴaƴan. Abinda nake so in dawo hankalin ku anan, kun ga hadisin nan na Sauda da hadisin Ummu Salama, ya ci kare to ba shi kawai dama sai mu rabu kasar to ba shi kawai a cikin
استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له. Wannan kaset din da yake ciko, kan kaset dai karatun namu ba zai wuce minti 45 ba insha Allah ta'ala. Za ta shi hadisi na 30. Asun hadisi na 36. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني دا أبو هريرة دا كما زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما الله يقارى مسير دا قال سكتي إنو وانا يديكي فاروا صحبين قدا بيو ذاس رويتو ودنن حديثي سيظم ودنن حديثا دا سك رويتو in kika koma littafin ba za ki ga an sa an Abi Huraira wa Zaid ibn Khalid ba. A'a, Bukhari ya ruwaito daga Abu Huraira, maiwa Muslim kuma ya ruwaito daga Zaid ibn Khalid al-Juhani. Sai zama matanin hadisin ɗaya ne. Sigar da suka ruwaito hadisin ita ce dukansu sun ce qala rasulullahi ne, ba su ce qala annabiyyu ba, wani ya ce qala rasulullahi. To tunda komai yayi ɗaya sahabban ne suka sha bamban, shine sai ki ji malami ya hada wani da wani. Amma ba wai lokacin da za su karantar da tabi'in hadisin su biyu sun hadu a matsayinsu na sahabbai ne suka karantar da shi ba. Me yiwa ma Abu Huraira bai taba sanin Zaid ya ruwaito wannan hadisin ba? Me yiwa Zaid ma bai san Abu Huraira ya ruwaito wannan hadisin ba? Don wani lokacin Annabi zai tara waɗannan sahabbai ya karantar da su sallallahu alaihi wasallam, sai kuma je sai tara waɗancan sai ya karantar da su. Abin da ya karantar da waɗancan duk ɗaya ne, amma ba lokaci guda ba. Kun ga ba lallai ne ke san da ake karantar da ke physical education a FCE ta Zaria? Kina da masaniyar ana karantar da wance physical education a ainihin wato FCET ta ainihin Gusau ba? ba lallai bane. Saboda haka waɗannan riwayoyin da kuka gansu haka shi malam Asaf shine ya hada su, yace daga Abu Huraira da Zaid dan Khalid al-Juhani radiyallahu anhuma qala, Allah ya kara musu yarda, suka ce jaa a'rabiyun, wani bakauye ya zo. To asali in aka ce a'rabi ana nufin bakauye amma ba larabi, domin in bakauye ne zalla ake nufi al-badwi, akan ce al-badwi.
Al-badwi kauye, ko ba kauye sai a ce al-badawi,
ba kauye, amma tunda balarabe ne ba kauye, kun fahimta, shi ne sai a ce a arabi. Amma na son ku gane a larabcin yau, in kika je kina ba larabci da balarabe yau, in kika ce a arabi
ma san abin da yake cewa ba mai ba, dan larabcin nan ya juya.
Shi kan shi ba kauyen ne sai ki ce wannan kauye ne, haka kawai suke kiran su hadha badu, shi ai ba kauye ne, ana mazaunin kauye ne. Anna ajaa arabi fa qala ya rasulullah iqdi baini bi kitabillah, ba kauye yazo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kayi hukunci tsakaninmu da littafin Allah. Faqama khasmuhu, sai abokin rikicin shi yace, faqala, sai yace sadaqa, yayi gaskiya, ni ma na yadda ayi hukunci da littafin Allah. Iqdi bainana bi kitabillah, ayi hukunci tsakaninmu da littafin Allah. Kuna fahimta hadisin? Wani balaraban kauye yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mas'ala ce ta faru, mun dan fara tattauna mas'alar nan a karatun baya an ba ku manta ba, irin yadda mutane suke da sakaci game da al'amarin mu'amala da mace da namiji, sai aka dauko shi ya zama labourer, ko abin da ake kira house help a gida a yanzu, ko abin da ake kira driver, sai a saki waitin da shi mai gadin gidan ne. To shikenan shi da matan gidan ko shi da matar gidan sun zama kama abokan wasa, ko kuma ya zama kama shi wanta ne, ita kuma ta zama kama kanwar shi, ko kuma sai a dauka tunda shi dattijo ne ai a matsayin baba ma yake, ba komai a rinka mu'amala, wannan ba musulunci bane. To balle a dauko saurayi, shine driver, shine mai wanke wanke, shine mai kai yara, shine mai kaza, shine mai kaza, ire-iren waɗannan abubuwan yanzu sun yi yawa jama'a, ba kuma a nan kasar mu ba kadai, a duk duniya duk inda kika je ana fama da wannan fitinar, domin mai rayuwa ce ta canza, shi yana ganin yayi kudi, sai an yi kaza, sai an yi kaza, sai an yi kaza, shi kuma ba shi da lokaci, sai ga cewa to bari ya dauko wadanda za su yi, to madadin a dauki abin a bisa haske na addini, a sai a ga cewa a ai wannan ba wani abu, kai ya waye yanzu, lallai ne shaitan ma kan shi ya waye wajen luga ta batar da mutane iri-iri. Don haka sai tsautsayi ya faru, shi yaro da aka dauko shi aiki sai ya zina da matan mai gida, tafiya ta tafi, sai aka je wurin malaman kauye, su kuma malaman kauye dama duk inda ke gansu karatu bai ishe su ba. To aka ce ya za a yi, sai suka ce to abinda za a yi a kawo tara, a kawo bawa guda ɗaya ko baiwa guda ɗaya da tumaki guda ɗari. To shikenan shi wannan sai ya ji samu hukunci bai yi mishi ba, shi wa kenan uban ɗa da aka ce ya biya baiwa ɗaya da raguna ɗari, sai ya ce bari ya tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina. Ya tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, to kalmar farko da yazo ita ce Abu Huraira yake ruwaito mana, da yazo yace nazo ne kai mun hukunci da littafin Allah, shi ma mijin mai mata abokin husuma kenan, shi ma sai ya faɗi haka. Fa qala al-arabi, sai shi ba kauyen nan wanda ya fara kawo kuka kenan, yace inna ibni,
lallai dana kana asifan ya kasance lebura lebura ko yaran gida ko mai aiki. Ina fata an gane
yasa bana na tambaya Asaf wannan ainihin wato sunan da Asaf mai wannan littafin domin Asaf din nan kamar yana da alaka da Asaf kamar yana da alaka da Asifan din nan da ya zo a hadisi dan daga Asafa ko Asafa ya Asifu Asfan Asafa ya Asifu Asfan
ko kun fahimta sai dai larabci kuma ya wuce da yadda ke tunani yana iya daukar ma'anoni da dama amma galibi larabawa ku kiyaye suna da dabi'u irin na turawa shine a cikin tura za ku ga akwai sana'o'in kakannin su da dama da za ku ji ana danganta su da shi
sai ki ga an ce Juliet D. Clark D. Clark Clark din nan ma'ana an taɓa samun wani kakanta ne ɗan ƙaramin ma'aikacin office ne to sai sunan ya bi shi ko kun fahimta jama'a ana yin haka da su da dama saboda haka wallahu alam nayi da shi dai sai dan maida abin wasa duk sannan na tambaye shi mai ma'ana Asaf din nan sai dan maida abin raha sai basar da mu shi yasa ni ma wani lokaci sai da ne ta ramawa sai bana ni ma na amsa mishi lin sai ce mai me yasa ake ce maka albani har ba da nake ce mishi fannish ya dake kawai ya ba zai dake mishi to sai dai bana Allah ya taimaka kalman nake so ku fahimce ta da kyau da yace inna ibni kana asifan dana ya kasance labourer ne ma'aikaci ne ala hadha ga wannan fazana bimra'atihi sai zina da matar shi faqalu li sai mutanen garin mu ko malaman garin mu suka ce da ni ala ibnika rajul danka jifa ya kama shi wato za a jefe shi ففديت ابني منه بمئة من النعم من الغنم to da suka ce jifa ya kama dana za a jefe shi sai na fanshi dan nawa da ainihin dabbobi guda 100 alghanam akuya ko tinkiya kananan busashe wa walidatin da kuma baiwa cewa a yafe wa dana jifa amma zan biya ainihin awaki 100 da kuma baiwa sun masaltu ahlal ilmi to kun ga waccan fatawa wadda ainihin wato aka bayar da ita a zahiri ba malamai bane yace sai na tambaye ahlal ilmi to ina son ku san suwa ake nufi ahlul ilmi ba malamai kadai ba ku kanku nan da ahlul ilmi ne shine duk wanda yake shagali game da harkar ilimi to yana daga cikin ahlul ilmi ko da dalibai ne amma a galibin lokaci idan malamai suka faɗe ta tana nufin malamai din ina fata an gane ahlul ilmi akwai mutumin da ba malami bane hakikatan amma kullun yana tafiya makaranta yana ainihin dauko karatu sai matsala ta kama sai kika tare shi kika tambaye shi kun ga wannan tambaya da kika tare shi kike mishi malami ne ba malami bane amma ka santo kullun yana zuwa daukan karatu sai ki ga wannan mas'ala ya biya tambayo miki ita ko kuma ya biya ainihin taba jin wa'azi an yi akan ta koda karatun shi bai kai ba amma dai anan abin da yake nufi da ahlul ilm sune wa malamai yace sai naje na tambayi malamai fa qalu sai malamai suka ce inna ala ibnika jaldu mi'atin danka za a yi mishi bulala 100 ne wa taghribu amin da kuma dauri na shekara daya fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce la aqdi yanna bainakuma bi kitabillah tabbas lallai zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah amma al-walida
wal ghanam, ita dai baiwa da awaki da aka ce ka bada fansa, faraddun alayka, an mayar maka da abinka. Wa ala ibnika jaldu mi'atin, danka kuma za a mai bulala 100, wa taghribu amin, da kuma dauri na shekara guda. Wa amma anta ya unais, kai kuma Anas, Anas dai sahabi, sai annabi ya saggara sunan shi. Yana daga cikin dabi'ar Larabawa ayi tasbirin sunan da yake mukabbar ne domin girmamawa ko dan mulakantawa. Budu bi Anas, sai a ce Unai, Unai, ko kun fahimta? Haka ana da Anas, ana da Anifa, to kuma ana da Anisatu, ana da kuma Unaisatu, tasgiri ne. To Anas ne, Anas da kika sani sahabi, amma yau sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ce mishi ya Anas ba, sai ce ya Unais. To wannan at-tasghir huna litta'zim, dan girmamawa ne. Kamar yadda zaki runguma danki kina cewa haba dan dana, haba dan dana. Yanzu wannan dan dana da kike cewa ta wulakantawa ce? To amma sai kiji wani lokaci sai kice wannan dan tatsitsin dan, yanzu wannan dan tatsitsi da kike cewa nan kuma ba kaskantawa ne, da nuna ba a bakin komai yake ba. Saboda haka anan Annabi ya ce ya Unais, ya kai Unais, lirajuli, Annabi ya faɗi wannan ne ga wani mutum, shine Anas ne. Faghdu ila imra'ati hadha, kai sammako ga matan wannan mutum, kai sammako ka tafi da sassafe far juma'a ka je ka jefe ta. Fagada alaiha Unais, sai shi Unais ya sammako gare ta, fara jama'a sai ya je jefe ta. Wannan hadisi ya zo da matsaloli da yawa, shi yasa wannan hadisin yana daga cikin hadisan da ake ajewa alƙalai shi ai musu darussa na musamman. Akwai matsalolin alƙalanci a ciki. Kun ga dai na farko, da wannan hadisi malamai suka ce duk wanda aka kai shi gaban alƙali, duk girman alƙalin, duk girman shi, in ka ce mishi ka ji tsoron Allah kai min hukunci da Qur'ani ko kai min da littafin Allah, bai rashin kunya ba. Kada shi alƙali ya ce mu zaka gaya wa littafin Allah mu din, a'a, kowa ya kai a duniya, ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin shi Allah ya saukar mishi da littafin ne gaba daya. Saboda haka an gaya wa Annabi, Annabi bai fushi ba, yace a kai yo baka san ni aka sauko da littafin ba, wannan menene fadakarwa ce, tunasarwa ce, jaddada abin da aka san kana kai ne na gaskiya. Saboda haka kai mini hukunci da littafin Allah. Wannan kenan. Na biyu, shi abokin husuma shi kuma da ya tashi mai yace gaskiya ne, abokin husuma ta ya faɗi gaskiya da yace ai mana littafi, mana hukunci da littafin Allah. To sai malamai suka ce yanzu da a ce ina musulmi zaka kai ni ƙara, koda baka ce ai maka littafi, hukunci da littafin Allah ba, amma dai inda ka kai ni ƙara an san cewa da littafin Allah za a yi. To bai halatta shi kuma na biyun ya zuke ba. Yanzu da wancan na biyun ya ce a'a, ni ban yadda ai min hukunci da littafin Allah ba, kai mini hukunci da abin da kai a ganin ka yafi zama daidai. To da shi na biyun ya zama kafiri. Dan haka ku ji wannan jama'a, magana ta biyu da wannan hadisi yake nuna mana. Wannan hadisi yana tabbatar mana da abin da Allah ya faɗi a cikin Al-Qur'ani, yace al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli. Amma kuma wannan na nuna mana kenan wannan hadisin ya gaskata haka, ta wani wurin kuma ya nuna a'a galibi ne. Allah a cikin Al-Qur'ani yace mutanen kauye su suka fi kowa tsananin kafirci da munafunci, su suka fi kowa jahilta abinda Allah ya saukarwa annabin shi. Yanzu wannan ayar tana nuna mana ku dubi malaman nan na kauye ko kuma mutanen kauye da suka yi mai fatawa, fatawarsu ta farko daidai ce, amma ita ma sai suka kuskura mahallinta.
shine wanda ya zina me ake mishi, wanda ya zina ana jefe shi amma sai yana da mata, to su kuma saboda rashin gogewa a ilimi sai suka dauka tunda dai yayi zina kawai kifa ne sai suka mai fatawa za a jefe shi. To amma wannan jifa da aka ce za a yi mishi sai shi kuma yace bai gamsu ba, ba mafita, sai suka ce to ya bada rago da baiwa guda daya sai ya ji bai natsu ba. To anan ne za ku fahimci cewa mutanen ƙauye suna fama da jahilcin shari'ar Allah. Za ku je ƙauye za ku ga yawancin abubuwan da ake koda suna da asali a addini sai ga an kauce wani abu. Ku dauki harkar magani, tsubbu, aljanu, ba a diba ruwa a rafi kaza, ranar kaza, ƴan mata ba sa zuwa wuri kaza, wuri kaza an ka zo haura shi da daddare sai ka cire takalmi, duk wannan rashin sanin addinin Allah ne. To amma ta wani wurin kuma kun ga wannan ba ƙauye yayi dadin kai sai ga al'amari ya rikice sai ta hudina sai to asali kenan. Yanzu wannan abin da ba kawai nan yayi daidai da abin da Allah madaukakin sarki yake fadi akan wati'ullah wati'ur rasula fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Idan rikici ya faru sai a koma wurin dan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu rikici ya faru waɗannan sun ce kaza, waɗannan sun ce kaza, waɗannan sun ce kaza, to shikenan sai aka koma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci. To anan ne za ku ga hadisin Ibn Majah da Abu Dawud da Annabi yake cewa man bada jafa, wanda ya zauna a ƙauye zai shiga jahilci. Duk wanda ya zauna a ƙauye za ku ganshi da jahilci. To amma kuma me yake faruwa? Haƙƙin mu ne kenan mu da ke zauna a Bariki. Muke da wadatattun malamai mu ringa tafiya ana karantar da mutanen ƙauye. Da haka sahabbai suka musuluntar da mutane da dama. Wasu suka zo suka gaida Annabi suka zama sahabbai, wasu har suka mutu suka zuwa sun ga Annabi. Amma kuma su musulmi ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ku dubi yadda ƙauyuka suka ritsa garin nan na Zaria. Ku dubi Kano yadda ƙauyuka suka ritsa ta. Ku dubi Sokoto yadda ƙauyuka suka ritsa ta. Duk wani gari na musulunci ki je za ki ga ƙauyuka sun ritsa ta. Kuma waɗannan garuruka in ba ƴan nadiran ba za ki ga duk mazauna garuruka da ƙauyuka musulmi ne. To haƙƙi ne a je a karantar da su gwargwadon abin da za su iya bauta a Allah da shi. Madadin yanzu gari kowa ya samu ilimi sai ce zai buɗe makaranta. Da ya buɗe makaranta sai ku ji rikici ya ɓarke tsakanin shi da wani malami. To ga wasu can suna buƙatar a kai musu, ga wasu can suna buƙatar a je a nuna musu. Saboda haka ku gane wannan, kuma ku gane muhimmancin haka, kuma ku gane wannan aikin na da'awa. Ko ku daina tunanin aikin maza ne kadai, har da mata da gwargwadon ikonki. Allah ya sa kin zama matar gwamna, ke ce matar shugaban ƙasa, ke ce matar minista, ke ce kaza, sai ki ɗauka wa kanki project tsawon zama da zaki a gwamnati na shekara hudu kafin a yi tazarce ko talauye. Sai ki ce za ki bi duk ƙauyukan da ke kewaye da garinku, sai ki fara project hankali yake fara. Sai ki ce ƙauyukan da ke kewaye da garinku za ki bi duk za ki gina musu makarantar islamiyya da masallaci. Sai ki ɗauki aikin mai sauki, masallaci za a gina musu ɗan ƙarami da makaranta azuzuwa hudu, za a kai malamai kwaya biyu suna limanci suna karantar da su. Sai ki yi kokari, abinda gaskiya ke wallahi tallahi, musamman a wannan zamanin Allah ya baka mulki, ko ni ina cewa Allah ya bude maka aljanna ya rage kai ka sa hannunka ka rufe ta, ko kuma ka bar ta a buɗe ka shiga. Wannan abin za ka je ka samu ƴan majalisu ne musulmi, sai ta gamsar da su, sai ta tara su a falon da ta ce ga abin da take so. Za a kai wannan maganar majalisa ana so ta zama cikin dokar ƙasa ta jihar kaza, yadda ko ba ma mulki haka abin zai tabbata tunda ya zama cikin mulki. Shikenan fa, shikenan fa ba a aljihunta ne za ta yi ba fa kuji fa zama za ta akan kujera ta hakin ce a kira su ta gaya musu magana sai a tura maganar kawai saboda abin siyasa ce sai a samu wani ne taurin kai sai a ce yayi jayayya da gaske saboda ƴan adawa kansu san an hada baki a tashi ayi jayayya yawa ma ayi dambe a ci kwala a ce ba a yarda ba a tashi a ce ofa dai ku 30 kuka ce ba ku yarda ba mu kuma mun 60 mun ce mun yarda woho an ci nasara akan ku nan ku duk plan ne kuka yi wa shashashe wallahi haka arna take mana a majalisa gashi dan kullum muna gani da hanci sai a zauna sai su zo da wata bukata wanda ta shafe su sai su je su hada baki sai a ce in aka zo wane da wane dama kai an san ka da taurin kai duk inda aka gaba sai maza kai to yanzu za a zo da wani abu ne na ci gaba ka ce san baka yarda ba dawa an san kai mai gaddama ne sai waɗancan ƴan arewa ko musulmi an san za su goyi bayan ka a yi hayaniya sai a bi ka a guje ka gudu shikenan ƙarshe sai a tashi ana ihu an yi nasara akan ku nan ku sai haɗin baki ne da haka suke suna ta tabbatar wa da kansu abubuwa mu mutanen mu ko kwaya ɗaya ba sa ga kwaya ɗaya ba sa wancan ku naka tashi aka sako wata magana da za ta ci mutuncin addininmu da mutuncinmu da sauransu wallahi tallahi wani lokacin ana cikin taron sai ka dubi wanda ka sani sai ka tura mishi text wai ka fadakar da shi ga abin da ya kamata yayi sai ki ga kamera ta nuna maka shi yana zauna a Abuja ta nuna shi gashi yana karanta text din amma sai ya murmushi kawai shikenan sai ya daki yi tunanin abin ba kai kana nesa dan an ce wani lokacin kokowa na waje ya fi ganin cinta kai ka gano madadin sai ya mike ce to ya gano kaza a sai su shu ƴan majalisa kuwa suna tafiya ne dan kare addini da al'ada da komai na mutanensu sai sa wani bakin arne daga Jos har zaman majalisa duk sanda za a yi za ku gani shi da kan cilukowa cilukowa wannan shegen tsuntsun ne mai dogon wuya irin shi zai sa zangarme mai yasa haka al'adar su take sai ya ce saboda ya zo zai kare al'adar mutanen shi amma ba wani tsohon senator da aka taba samu daga Gire Adamawa state ba ba senator da yake zuwa da rawani da kamata duk senator da ya zo daga Sokoto Kano Katsina Zamfara sai a gani shi da tumemar rawani da alkyabba lafiya yace haka ake al'adar mu na zo karewa su suna sa al'adar su komai suke komai nasu na al'adar su suke amma mu kuma muna kyamar al'adar to wannan ya kamata mu san wannan jama'a mutanen ƙauye suna fama da jahilci ki kama yanzu kilomita 3 daga nan Zaria gabas da yamma kudu da arewa ki je kowane masallacin ƙauye za a yi sallah ki ga cikin su da limamin da jama'a waye iya sallah ba su iya ba amma ba haƙi ne akan ai wani tsari da za a je a karantar da su ba haƙi ne amma ba za a yi ba kuma kamar yadda na faɗi a kwanakin baya nake cewa wannan fa mas'uliyar kar ku ɗauka ni da nake magana fa bata shafe ni ba ta shafi kowa mas'uliya ce akan kowa mas'uliya ce akan kowa sai dai oho ko uzurorin da muke faɗi za su zama uzurori a wurin Allah ko kuma zai kama mu da su to kadai abin da ya dace shine a tashi ayi aiki da wuri kafin lokacin faɗin uzuri dan ta yi lokacin faɗin uzurin Allah ya ce ba uzuri bane kuma lokaci ya kure ba za ka koma ka gyara yanzu fa ba ana maganar maguzawa bane waɗanda suke ƙauyukan Ikara da waɗanda suke Kwatarkwashi a jihar Zamfara da waɗanda suke Rano a jihar Kano da waɗanda suke kewayen Kurame a ƙasar Katsina da waɗanda suke wajajen Zuru a jihar Kebbi da waɗanda suke Wukari a Taraba da waɗanda suke Hong da ainihin ƙasashen bacaman na numan a Adamawa ba waɗannan ake magana ba musulmi ne waɗannan waɗanda idan ka sauka a matsayinka na malami ka ce na zo yi muku wa'azi murna za su ba wai arna ba ne da za su ce idan ruwanmu da malami musulmi ne amma ba a karantar da su ba saboda haka wannan hadisi yana faɗakar da mu akan jahilcin da mutanen ƙauye suke fama da shi tun na zamanin annabi kenan balle kuma yanzu sa'annan wannan kuma yana nuna mana irin yadda a kauye ake da munanan fatawoyi. Ku ji jama'a, saurayi ne bai taba aure ba amma an ce jefe shi za a yi, haka karatun yake? Ba haka yake ba, amma kun ga basiya ba, sai suka yi fatawa cewa jefe shi za a yi. Amma kuma inda zaki gane how much corruption, adadin lalacewar malanta a kauye, duk barnar da kaiwa Allah akwai yadda ake sulhu da malamai. A kasar nan kun san aka yi sai daya, biyu, uku, malamai na gyara shi. Amma fa da ijma'in Qur'ani da hadisi da ijma'in aljanu da mutane, ba inda ake gyara saki uku hatta ta yi har zaujan gaira sai ta yi aure auren da ba na haɗin baki ba. Amma a kasar nan sai a yi saki daya, biyu, uku, sai a ce za a yi gyaran aure. Za ka je aka zauna, me ya gyaran auren? Sadaka ce ake kawo malaman ta musamman, sai su yi addu'o'i na musamman, sai a ce an gyara. Ce na tambayi wani, na ce Allah gamata malam gobe in ya sake sakin ta kuma fa wannan sakin na nawa kenan? A ko kuwa tunda an gyara, yanzu an gyara ne saki ya koma biyu, in ya sake ta yanzu ne uku na gaske, ko kuwa na hudu ne? In na hudu ne ai na kuka same shi, shi ma kuna ji yanzu kisa za a kashe ɗanka, amma in ya bada awaki 100 da baiwa ɗaya shi kenan za a yafe mai. Su waye za su ci? Su ne. In aka zo rabon gado, malaman nan suna da abin da suke kira ushira, shi ne duk abin da ya kama na gadon suna da 1:10. Idan miliyan 1 ne mamaci ya rasu ya bari, to suna da naira 100,000 kafin a fara rabon gado. Ƙarshen ta ku da za ku ci gadon ba wanda zai ci 100,000, so sun ci 100,000. Shi ne wani da muka yi karatun alƙalanci, yanzu shi alƙali ne. Sarana na zo da shan mai wani gidan mai, kawai na same shi ya yi baje a wata kwana da motar shi yana ta tusa kuɗi. Yake ka gani, na ce maka ka zo ga hanya alheri, ka tsaya kuna ta rikici da mutane, ka ce sai sun gyaru. Ya je wani babban soja ne ya mutu a ƙasar nan, an je an yi rabon gado, an ba shi miliyoyin kuɗi, ya zo ya zauna yana ta tusawa. Ushira, idan miliyan 100 za a raba fa, miliyan 10 na farko tukuna za a kawar da su, a ce wannan ushira ce, wai 10%. Wannan ba daidai ba ne, Allah ya kyauta. Sannan ina so ku dubi hadisin nan da kyau. Hadisin nan yana nuna mana irin yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake koya wa sahabban shi yadda ake tsaye da addini. Ku saurara, addinin nan jama'a a matsayin kike kadai malama ba zai yi ba, sai kin hada kai da daliban ki sun rike miki wani fanni. A matsayin ka kai kadai malami, a matsayin ka kai kadai liman, shugaban kungiya, dole sai an samu division of labor, a rarraba aiki, a ce wana eh kai ka rike mana yaran nan, ka rinka karantar da su islamiya, wana kai kuma na danka harkar generator a hannunka, wane kai kuma na danka harkar tsaro, wane kai kuma kaza, to sai ya zama kai aikin da kake yi sai a samu nagarta a cikin shi. Amma ki dubi gidanki da kyau, ke ce uwar gida, ke ce mai shara, ke ce mai girki, ke ce kula da kaza, ke ce kula da kaza, ke ce komai ke ce a hannunki, saboda san girma da san a ce komai ke kike yi. Za a waye gari wata ran gaba ɗaya komai ya tsaya. Amma yanzu kina da ƴaƴa manya ƴan mata, sai ki raba musu aiki, wanci ke za ki rinka girki, wanci ke za ki rinka wanka yara, wanci ke ce da sharar gidan nan, wanci ke ce za ki rinka kula da kai bola, wanci sai ki ga gida yana tafiya, shine kowa yana da aikin shi ko? To wannan shine ya kamata. Ba ku ganin haka gwamnati take? Sai ku ga gwamna gashi nan, sai ga commissioner gini, ga commissioner lafiya, ga commissioner kaza, ga commissioner kaza, ga commissioner kaza, ga kaza, ga kaza. Ba ku gani a makarantu musamman secondary, principal yana da nashi aiki, assistant ko vice principal yana da nashi aiki, a cikin malaman sai a ga wani shine exam master, wani shine discipline master, wani shine kaza, wani shine kaza, wani shine kaza. Abin da ya kamata kenan. Anan Annabi ya tura Anas je ya tsai mishi da mai da haddi akan wannan mata. To malamai suka ce wannan ya nuna a babin alƙalanci akwai wakala kenan. Kenan yanzu in ni ne alƙali, na hukunta a kashe wani, to ba ni da hannuna ne zan je in kashe shi ba, zan iya wakilta ƴan sanda da na san za su zartar su je su yi a madadina. Ko kun fahimta jama'a? To haka kuma wannan hadisin yana nuna ba kowa ake wakiltawa ba sai wanda yake da kyakkyawar masaniya ta ilimi. Anas ɗalibin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce, ashe abun ba kawai son zuciya ba ne, kenan yanzu idan malami zai sa wanda zai aiki a masallaci ko a makaranta ko kaza, yanzu ba wai zai dubi wane ne ɗana, wane ne kanina, wane ne surikina, wane ne kanin matata, wane ne wanda a'a, wane ne ya dace. Wannan ita ce maganar da ne kwanaki a nan shi yake ja mana babban matsala wani lokacin a harkokin ƙasar nan ta mu. Mutum yanzu ya karanta biochemistry, kun je kun ɗauki ministan watsa labarai kun ba shi. Mutum ya je lauya ne, kun ɗauki harkar gona kun ba shi. Mutum accountant ne, kun ɗauki ma'aikatar ilimi kun ba shi. Sai a rinka duban lokacin da aka ce za a ɗauki ministoci, ai kowa zai gabatar da CV din shi. Shi yasa ake gabatar da shi a majalisa, mun ga ka karanta kaza, mun ga kai aiki a kaza, mun ga wuri kaza ka yi aiki. In fa akwai abokina da suka ba minista, har sai da suka yi mishi tambayoyi ina zaune sai da abin ya bani dariya, saboda bai dade ba ya zo har gidan nan mun tattauna akan wannan kadiyya. Sai kawai sai suka yi mishi tambaya a kai, sai na ce sun tsogalo ta, da ya fara bayani sai da suka ce tsaya professor ya yi. Shi ne an ɗauki mutumin da ya dace, an yi mai tambayoyin da suka dace, da aka tashi kuma sai aka manna shi a ma'aikatar da ya dace, shi kenan ba matsala. Amma tsakani da Allah, yanzu ku dubi irin ci baya da muke da shi game da harkar watsa labarai a Najeriya, saboda daga shekara goma zuwa yanzu ba a baiwa mutum kwaya ɗaya wanda ya karanta harkar watsa labarai ko kaɗan ministan harkar watsa labarai ba. Shi yasa ku ga failure ta farko da ta same mu wannan sa hannu da ake na dangwala ƙuri'a na kwanan nan, ba abun kunya ba ne a ce wai dan ina birnin Kebbi an tura ni custom, amma ni mutumin wukari ne sai na koma wukari na yi rijista a irin wannan zamanin, ƙarya ne. Babu wannan a duniya, yau duk duniya an maida ita abu ɗaya. Ya kamata ko ina kai rijista a ce ainihin INEC tana da database, duk inda ka je za ka saka ƙuri'a sai a ce mecece lambar ka ta rijista, kana faɗa kawai ana sawa shike, faɗa mana sunan ka wani ne, eh to saka ƙuri'a ka can, kawai shike database ne fa mai sauki. Irin wannan namu na makarantar nan tamu da muke a rufa kwano fa ya isa, irin wannan ya isa. Amma wai mutanen mukiya babban titi sai sun yi rijista a mukiya babban titi, in suka je kofar gidan iya a sabon gari suka yi, to matsala ce, don ranar saka ƙuri'a sai sun je can, to kuma za a zuba ƴan sanda ba yawo. To menene networks, menene ma'anar yanzu internet, menene ma'anar network, menene ma'anar fasahar zamani? Saboda kawai za a ɗauki mutum ne a ɗora shi wuri kaza, kawai shi kenan, sai a ce to ai kai namu ne, san da muka fito zaɓe ka taimake mu, don haka zo ka tsaya nan. Abin fa kawai ya zama haka ne. Amma ba haka ba jama'a, wallahi abin yana bani kunya a ce an je na'ura ta yi rejectin hannun wani, na'ura ta yi kaza, battery ya yi down. Sai ce wata irin ƙasa ce muke rayuwa jama'a, wace irin ƙasa ce muke rayuwa? Duk duniya an ci gaba, duk duniya. In ka je za ka shiga ƙasar Saudi Arabia, ƴan yara ne za ka samu, secondary suka gama an aje kwamfutoci a gabansu, in kun kai ku dubu a cikin awa ɗaya sun gama muku ƙyat-ƙyat wuce, ƙyat-ƙyat wuce, ƙyat-ƙyat wuce, shi kenan. Amma mu duk sanda aka ce za a yi rijista, to ka tafi da abinci a plus ka zauna, sai yadda ta yiwu. Ha ba jama'a, duk wannan ya faru ne sakamakon rashin duba cancanta, ko da yake wannan ya yi daidai da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama,
da aka tambaye shi daga cikin alamomin tashin alkiyama me yace idza wusida al-amru ila ghairi ahliha fantaziru sa'a, in aka fara daukan matsayi ana bai waɗanda basu dace ba to ku saurari tashin alkiyama zai biyo baya. To wannan shine babban matsalar da muka samu kanmu, saboda haka za ku ga tun daga karamar hukuma har gwamnatin jiha har na tarayya sai ku yi ta ganin abubuwan suna tafi ba daidai ba, ba daidai ba, ba daidai ba, ba yadda za a iya. Ko kun fahimta? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Amma a wannan duniya da ta yau barin gaya muku, al'amari ya kai al'amari ba, barin gaya muku fa, ya kai yanzu kowa ya yi rijista daga ɗakin shi ne, kuma ƙarya ne a ce wai mutum ɗaya zai iya rijista biyu, wallahi ƙarya ne, kowa zai iya yin rijista a ɗakin shi. To amma ina ƙasar ta ba a yarda ta kai wannan matsayin ba, shine dan wannan abin na yin rijista fa, dan wannan da ake dangwala yatsan da duk wannan barazanar fa bai wuce naira 270 ba, inda za ka kawo shi waye ba zai iya sai a ce kowa yana da computer a ɗakin shi. To amma sun tsaya ta mutane, yau mutum nawa ne ma yake da radio, wani ma yana da radio bai da kudin zubin batir kuma ba wuta, amma ya kamata kowa yana da computer a ɗakin shi, kowa yana da wannan ainihin abin da na sa hannu thumbprint, ka zo ka makala bai wuce 250 ba ka sayo ka soka a computer ka, sai a ce yi wa kanka register daga ɗakin ka, ka rubuta komai da komai ka danna, kana dannawa in har ka taba yi a wani wuri sai ka ji computer ɗakin ka ce amma ba za ta karbe ka ba, saboda program ne, program ne, domin abin kamar yadda Bahaushe yake cewa jini ne, jinin ka ne computer nan za ta dauka da hoton yatsan ka, to ko ba za ta sake karban wannan jinin ba da wannan hoton yatsan, dan duk duniya ba wanda ya irin ka, kowa nashi daban ne, to da ka sake zuwa sai ta ki, to fa duk wannan abun fa bai gagare mu ba fa. Amma yanzu duk sanda kika kama labarai zaki gani to dama zabe ne, maganar register ne, suwana sun je a anguwa kaza abin ya gagara, suwana sun je an yi dambe, suwana sun je wuni daya mutum uku aka iya yiwa, so eh la kyauta. Saboda haka annabi yana zaben mutanen da suka dace wajen mukami sai ya sa su. To sannan da aka ce Anas ya je jefe ta, a cikin riwayar hadisin nan da Anas ya je ba shi kadai ya jefe ta ba, shi ma sai da ya nemo mutane waɗanda za su taya shi. Sannan akwai wata riwaya, akwai riwayoyi dai waɗanda ba su dauko su mun har hada anan ba, amma kawai ina nuno mana abubuwan da suke muhimmai ne. Da aka ce sai da annabi ya ce mishi idza aqarrat, idan ta furci, to wannan babbar magana ce a babin zina, idan namiji ya ce yayi zina da mace shi sai a hukunta shi, wannan ba dalili bane ita kuma ku kama ta ce za mu hukunta ki, dan me shi yayi, a shi ya ce yayi, to a bakin shi kuma a jikin shi, ita ko yanzu garin kare mata mutunci ne za a iya tabbatar da ta yi ko bace ba, sai a ce wani ya ce yayi zina da ke, a wurin mu wannan magana kazafi ce, sai in kin tabbatar ko kuma shi ya iya kawo shi, sai ta ce ƙarya yake, sai a ce masha Allah yi tafiye ki, sai a koma a sake mishi kulala 80 ta kazafi. Shi yasa a daidai lokacin da wani ke cewa yayi zina da wance a musulunci fa ba wai kawai shikenan sai a ji shikenan a ce ai yayi zina da wance ba, shi yanzu akan shi sheda yayi akan shi amma ba akan ta ba, sai in ta tabbatar a hukunta, tabbatar ba a dawo kuma a sake mishi wani hukunci na ainihin kazabi. Haka lokacin da wance za ta ce wani fa yayi kaza da ni, a daidai wannan lokacin hukunci take fadi akan ta, amma akan shi ya zama kazafi sai in ya tabbatar. Shi yasa a cikin wannan riwaya sai da annabi ya ce kai sanma ko ka je, in ta tabbatar ka jefe ta, da ta tabbatar sai jefe ta, to inda ba ta tabbatar ba fa sai a dawo shi wannan gashi an hukunta shi bulala 100 daurin shekara guda, sai kuma da a kara mishi da bulala ta. To wannan na biyu kuma shine a musulunci in mutum yace yayi zina, ku ji
ba a cewa dawa sai in shi yace tun farko yayi zina da wanci wannan qadiyar kun ga shi mutumin ne yazo yake cewa dan shi yayi zina da matar wani kun ga shi ya fassara abu amma kun ga mai zai zo yace yayi zina annabi bai ce to shikenan kai yanzu za a hukunta ka aje a kamo matar ba tunda bai fadi matar ba ba za a ce to dawa ba na biyu Juhaina Juhaimiya wannan mata da ta zo ta ce gata tana da ciki ba na halal bane annabi bai ce to shikenan a nemo waye yayi cikin ba domin a musulunci ku kiyaye ba so ake a fadada da'ira ta hukunta masu laifi ba kun san yanzu aka ce an kama barawo sai ku ga mutane kamar dadi suke ci in yace ai wani ma barawo ne sai ake yawa sai ku ga mutane sun ƙara jin dadi ce to wani kuma shi muke kaiwa kayan a ce aha amma a musulunci ko ba a maraba da laifi ba murna ake ba kuma wani ya saba wa Allah dan barkuci ko a gidanki ne da garin da kika sani kika sake ƴaƴanki suka san iyakar zafin bulalanki to laifi zai faru mana goma bulalar kullun tana nan a barazana da garin da aka san iyakar zafinta to aiki ya same ki idan jiya kin yi 10 to yau sai kin yi 20 daga ranar da aka bi aka kashe mutum a garin nan akan yayi zina ko yayi wani laifi haka to daga wannan ranar matsayin kisan kan kuma madadin karshen ta zama abun tsoro sai mutane su fara isti'ana sai su fara ganin abun ma ba a bakin komai yake ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye su karatu yayi karatu ga lokaci ya kure za mu saurara anan insha Allah nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk